press here, if you press here, it go mute. Press on.
Hijira ta 1446 daga Makka zuwa Madina da Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam wanda ya zo daidai da ina tsammanin 22 ne ga watan Gregorian da 23 ga watan Gregorian da aka ko watan 5/2025 cikin wannan masallaci mai tarihi alkhairi mai tarihi albarka Masjidan Nur wanda ke farfajiya ta garin tarayya Abuja wanda ke karkashin wannan center na ICIC International Center of Islamic Culture kamar yadda wannan center Allah tabaraka taala ya albarkace ta da ainihin gayyato kwararru da kuma manyan malamai saboda ƙara mana wato ilimi da fahimtar wannan addini yau ma insha Allah wato muna tare da professor wato Mansur Isa Yarwa wanda baba kowani da babu dogon bayani da za a yi illa wadannan lokuta ya kamata a bar masa domin mu samu fa'ida wato cikakke ga abin da zai karantar da mu insha Allah prof yana tare da mu bisa wani maudu'i mai daraja mai girma shine maudu'i akan wato sirri na bismillah bismillahir rahmanir rahim so idan ba mamaki kana ganin kai bismillah wato ko yaushe kana karanta shi to ba mamaki yau kaji wani abin da baka taba ji ba dangane da bismillah so mun sani kuma prof product ne na Madina jami'ar islamiyya da Madinatul Munawwara kuma lecturer ne a BUK that is Bayero Basika muna fatan Allah ya taimaki malamin Allah sai jagora Allah ya albarkace shi hafizi baba hafizai Allah tabaraka wa ta'ala ya jagora Allah khaira wa ya tafaddal mashkura wa majura
masha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان هكا لو أنا مسلمي ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da haduwa da ku a wannan bigire mai albarka baitun min buyutillah masjidun nur ke nan birnin tarayya Abuja a wannan yammaci ta juma'a daren asabat 25 ga watan Dhulqa'ada shekara ta 1446 ta hijiran mayakin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ta dace da 23 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya bayan godiya ga Allah madaukakin sarki ina kuma godiya ga jagorori na gudanarwa da jagorori na sallah da ibada a wannan masallaci mai albarka wanda ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyi na yada addinin musulunci da kuma ci gaban harkokin sa a wannan kasa baki da wannan masallaci ya zama matattara na alkhairi da ma'abota alkhairi da ayyukan alkhairi Allah ya tara mu akan ayyukan alkhairi kuma ya sa kai da alkhairi ga dukkan wanda yake da hannu a cikin gudanarwa sawa'un makarantarwa ko na aikace aikace a wannan cibiya lokacin da muka yi karatun tafsirin alqur'ani mai girma muka yi tafsirin suratul fatiha mun fadi wani abu da aka yi walakabi da sirrin fatiha wanda mun ciro shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim na yadda suratul fatiha ta bada mamaki ga sahabbai da kuma duk waɗanda suka biyo bayan su akan yadda ta yi magani magani kuma da tasirin wanda ya karanta ta ba da tasirin wanda aka karantawa ba saboda galibi magani da alqur'ani yakan yi tasiri ne idan akwai alaka tsakanin karantawar da wanda aka karantawa to sai aka samu Abu Sa'id al-Khudri ya karanta Fatiha yayin ruqiya da ita wa mutumin da ba musulmi ba mutumin da ba musulmin ba kuma ba mutumin kirki ba duka abubuwa biyun sun haɗu amma kuma wannan sura ta yi masa magani magani na ban mamaki wanda da suka dawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari sai ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka suratul fatiha tana magani wannan cewa da ya masa wa ya gaya maka ashe nuna tana da wani sirri da ba kowa ke iya ganowa ba shi kuma haka kawai Allah ya darsa masa cewa ya karanta suratul fatiha to wannan yasa muka fafadi maganganu na malamai da magabata akan abun mamaki da suratul fatiha take yi wajen jinya ta kowane irin cuta idan ya rikitar ko ciwo idan ya rikitar ko al'amari idan ya rikice idan ka dauki suratul fatiha kai ta karanta ta kadai innaha ruqya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace magani ce magani ce kuma alqur'ani gaba ɗayan sa ma magani ne to amma suratul fatiha kaunuha afdalu suratin fil qur'an ita ce sura da tafi kowace sura alqur'ani daraja don haka za ta fi yin magani sama da ko ina a cikin alqur'ani to a cikin tafsirin sai muka yi tafsiri na rana guda akan bismillah kadai to shine sai wani daga cikin ma'abota wannan masallacin sai ce shi yana so don Allah ya ji dadin kuma ya gwada amfani da suratul fatiha kuma ta bashi mamaki akan wani mai ciwon kansa wanda sun gama iya abinda za su iya an ce musu sai dai su bi kawuya su jira mutuwarsa ya dauki suratul fatiha bayan ya kira ni yace ya za su nace kawai ku ta karanta suratul fatiha in dai kowa yace ya gagara to Allah bai gagara ba nace ku ta karanta suratul fatiha nace mishi kai ka karanta ka ba wani ya karanta ka ba wani ya karanta duk yawan mutumin da kake masa kyakkyawan zato ka bashi a cikin ruwa ka ce ya karanta masa suratul fatiha in zaka iya kai mutum 70 yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai yayi dan ruwan zamzam din sa karanta mu suratul fatiha sai ai a karshe nace ka ba wa shi ne jinya shi ma ya karanta ya samu ya warke ba ciwon gaba daya nace mishi wannan ai ba wani abu mamaki bane akan suratul fatiha to shine yace shi dan Allah yana so a kuma yin magana amma akan irin wannan amma akan bismillah saboda yaji dogon bayanin da muka yi akan tafsirin bismillah da abin da ita ma bismillah ta kunsa saboda falalarta tana da alaka da falalar ita fatihar gaba daya saboda a wurin malaman fiqhu da yawa da malaman qira'a da yawa ita ce ayar farko a alqur'ani kuma ita ce ayar farko a suratul fatiha shi yasa kana bude alqur'ani inda qur'anin nan na qira'ar kufiyun ne zaka ga bismillahir rahmanir rahim ita zaka fara gani sai kaga an sa aya daya to haka kuma yake a masabar imamu shafi'i bismillah duk wanda ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba to ya karanta aya 6 ne don haka fatiha bata cika ba saboda suna kirga ta a matsayin ita ce an farko a suratul fatiha ta wani bangare ne na darajar suratul fatiha din kuma sai ta zama ita ce mabudin darajar suratul fatiha ma tunda ita ce ta farko wannan dalilin ne yasa ma ko malaman da basu kirga ta a matsayin aya daga cikin suratul fatiha ba suna kai kawo ne a tsakanin shin aya ce ita a cikin kowace sura ko kuma aya ce mai zaman kanta a cikin alqur'ani wannan dai duka dan ya nuna maka darajar wannan wato suna na Allah da ake ce masa albasmala wanda take nuna isharin musulmi akan duk abin da zai iya fara shi da neman albarkar sunan Allah a ciki bismillahir rahmanir rahim tunda ba tafsiri zamu yi ba kowa ya san ma'anar ta shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai a takaice ke ne wajen fassarawa wannan da sunan Allah din sai ba a fadi menene da sunan Allah ba saboda ya zama za ta iya shiga cikin komi na rayuwa idan nace komi ina nufin komi na aiki da ake yi da gaba da furucin da ake zance da shi da harshe da kuma ma abinda za a iya kudurtawa a zuci ya zama da sunan Allah aka fara shi don haka sai Allah ya ladabtar da mu da albarkar sunansa cewa duk abinda za mu fara da ambaton sunansa saboda sunansa cike yake da albarka wannan albarkar muke nema ta shafi dukkan abinda za mu aikata tabarakasmu rabbik Allah ce albarkatun sunan ubangijinka sun yi yawa sunan Allah shine mafi darajar suna shi yasa yace sabbih isma rabbikal a'la sunan ubangijinka shine mafi daukaka walillahi alasmaul husna sunan Allah kuma sune mafi kyau don haka da siffar kyau da siffar girma da daraja da siffar albarka duk sun tabbata a cikin sunan Allah to idan mutum ya zama wannan sunan Allah din da shi zai fara abu kuma ya nemi Allah din ya sa baki a cikin wannan abun da albarkar sunansa ai ka san ba za ka iya kiyasta darajar duk abin da aka fara shi da wannan sunan ba gurgudun yadda sunan yake da daraja gurgudun yadda wannan darajar zai za ta shafi abinda duk aka fara da shi don haka shine ismu rabbikal a'la wannan al'a'la din ko ya zama sifa ce ta al-ism ko sifa ce ta ar-rabb duka kuma daya ne ko kuma ya zama saboda tsarkin da sunan yake da shi da yace sabbih isma rabbik ka tsarkake sunan ubangijinka don haka sunansa suna ne mai tsarki don haka duk abin da kake nema yayi tsarki a cikin aiki zaka fara gwama shi da sunan Allah a ciki sannan duk abin da kake so idan ka fara shi ya fara da albarka sannan tsakiyarsa a cikin aikin ya zama mai albarka sannan bayan ka gama yayi albarka to wannan kuma babu kamar sunan Allah tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita sannan kuma sunan ubangijinka shine suna mai kyau duk abin da in ka fara ai zaka nemi abinda duk zaka yi ya zama bayan ka gama yayi kyau gare ka yayi kyau ga wanda ya gani to kuma ubangijinka shine sahibul asma'il husna ma abocin sunaye masu kyau walillahi alasma'ul husna wanda kake so kai na farko wajen ka samu damar da zaka iya yi don duk zaka iya ba sai idan Allah ya yarda walau sha Allahu ma fa'alu duk abin da kaga an yi duniya idan Allah bai so ba za a iya yi ba sannan kuma kana bukatar Allah ya sa hannunsa da albarkar sunansa a ciki ta yadda idan ka fara zaka iya gamawa sannan idan ka gama kuma yayi amfani wannan duka yana daga cikin abin da ake dosana na albarkar Allah da ya sa aka ladabtar da musulmi idan za su fara abu su fara da bismillah shi yasa malamai suka ce wannan bismillah kamar kyauta ce Allah yayi mana irin kyautar da Allah madaukakin sarki ya tsallake al'ummomin baya Allah bai musu irin wannan kyautar ba sai waɗanda Allah ya ga dama al-imam ibnu kathir a cikin muqaddimar sa ta tafsiru suratul fatiha a wajen tafsirin bismillah yayi babi akan falalar bismillah to a ciki ya kawo hadisi da athar waɗansu su basu inganta ba ta fuskan isnadi daga cikin su akwai wanda ke nuna cewa bismillah banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ba wa ita in banda annabi Sulaiman dan annabi Dawud kamar yadda zamu ji a gaba yadda Allah madaukakin sarki sa annabi Sulaiman ya rubuta ta waɗansu kuma suna gani tun dama da bismillah ake komi kuma da bismillah dukkan annabawa suka yi aiki sawa'un ɗan baya sun yi aiki da ita ko ɗan baya ba su yi aiki da ita ba ya ishe ka falalarta a ce maka farkon wahayin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gare shi da wannan al'umma shine a gaya masa cewa yayi karatu da sunan ubangiji iqra bismi rabbik ma'anar sa iqra bismillah don haka farkon wahayin alqur'ani idan ka zo karantawa farkon ayar bismillahir rahmanir rahim sannan a farkon wahayi kuma iqra bismi rabbik tun dai don a nuna maka darajar da sunan Allah madaukakin sarki yake da ita wadda ba za ka iya kwatanta ta ba da darajar ba da sunan komi saboda abinda ke kunshi a cikin ta na sirrin ma'ana kaga Allah ya goye sunayen da su suka fi kowanne suna girma daga cikin sunayensa a jere ya fara da Allah sai Ar-Rahman sai Ar-Rahim waɗannan sunaye Ar-Rahmanur Rahim ai duk bayan sunan Allah ismul jalala babu wani sunan da yake zuwa bayan su sai wannan shi yasa annan bismillah aka fara jerawa da su a farkon fatiha alhamdulillah aya ta biyu kuma arrahman arrahim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim haka waɗannan sunaye da su suka fi girma wajen cikan suna da siffa ta Allah madaukakin sarki sai zama da su aka fara jingina sunayen da suke jikin sunan Allah inda ba haka bai Allah yana iya cewa bismillahi alhakimul alim bismillah alaliyul azim amma sai dauke arrahmanur rahim saboda babu wani suna a cikin sunayen Allah yadda suke jere da suka fi girma kaman waɗannan shi yasa ma aka samu malamai suka yi tattaunawa akan shin wani suna ne ismullahil a'zam shin suna ne mufrad ko suna ne murakkab wannan suka ce suna ne mufrad shine kuwa Allah din ko suka ce suna ne murakkab shine arrahmanur rahim tare duk wanda bai dauki Allahu ba to sai dai dauki suna guda biyu ko ya dauki arrahmanur rahim ko ya dauki alhayyul qayyum ko ya dauki zul jalali wal ikram amma dai zancen da yafi daraja zancen da yafi girma shine sunan Allah mafi girma shine Allah shi yasa Allah ya fara da shi bismillah kuma shi yasa sai ya maida sauran sunayen sai su zama kamar sifa ce ga shi al-suna Allah yana jingina shi a jikin Allah amma Allah baya taba jingina Allah a jikin wani suna huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى kaga duka sai zama Allah shi ne farko sauran kuma sai dai a jinkina su gare shi amma ba za a ce Ar-Rahman huwa Allah ba sai dai Allah huwa Ar-Rahman to wannan sunan na Allah suna ne da girman sa wato da albarkar sa ya cika ta yadda ba abin da kake nema kamar sa kuma ka samu kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana saboda wani sirrin da Allah yake so mu samu wannan sirri shine yake cikin duk abin da zaka fara na addini kana bukatar ya zama ka fara shi da ikhlasi saboda Allah to cewanka bismillah sai ya tunatar da kai ka fara da ikhlasi shi ko Allah duk abin da zaka yi masa fa'budillaha mukhlishan lahuddin to idan ka ce bismillah baka ji sunan kowa ba sai shi sai dai ai idafan sunan sa akan sunan sa sai dai a jingina sunan sa akan sunan sa wannan ya nuna maka kafara da sunan Allah kuma ka tsarkake Allah shi kadai sai ya zama yuzakkirukal ikhlas nabi kuma shine saboda ka nemo yardar Allah da izinin sa akan kafara don akwai abu da yawa da zaka ce zaka yi amma ba dole ka samu damar yi ba akwai abin da mutum zai yi sha'awar yayi amma wahila bainahum wa baina ma yashtahu sai kai niyyar zaka yi sai Allah ya kawo shamaki ya hana ka ba zaka samu kai ba ai akwai wanda kalmar shahada ma yana so ya fada amma idan Allah madaukakin sarki bai so yayi ba ba zai iya fadar ta ba shi yasa akwai mutane da yawa da za su iya wato su yi tawasa da neman shiga musulunci har sai sun ga za su mutu sannan kuma sai su ce a lokacin ne qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum sai zama Allah ya hana su to in har Allah zai iya hana kalmar shahada ma ba kowa zai samu ba rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin da yawa ana iya samun kafiri ya ce da ma shi musulmi ne mana amma wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah sai wanda Allah ya yarda don haka neman sunan Allah a cikin abu yasa Allah ya yarda kai abu sawa'un addini ne ko wani aiki ne na cikin rayuwa wanda kake bukata don amfanin kanka ba za ka iya samarwa kanka wani abu na amfani ko ka tunkuɗe wa kanka wani abu na cutarwa ba sai da sunan Allah sai da izinin Allah to albarkar sunan Allah a cikin in zaka fara abu shine bayan ka nemi ikhlasi a ciki shine ka samu damar kama yin sannan bayan wannan shine idan ka fara ka iya karasawa akwai abu da yawa da aka fara amma ba a gama ba ayyuka da yawa mutane sun fara amma sun jika ne ba su karasa ba abubuwa da yawa mutane sun yi sha'awar a ce da sun ga karewar sa a idon su amma sai dai wani ya karasa to albarkar sunan Allah a cikin abu shine ka samu idan ka fara ka kammala abu na hudu shine idan ka samu ka kammalan yayi maka amfani akwai abu da yawa da mutum ya samu ya gama amma sai wani ne zai ce amfanin abu wannan abun dukiya ce wannan abun ilimi ne ai akwai da yawa daga cikin ilimi da mutum ya karanta shi bai taba amfani da shi ba sai ya karantar da wani shi kuma sai ya je ya fishi fahimta ko ya fishi aiki farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu sannan akwai hadisi da yawa akwai aya da yawa da wani zai karantar da almajirin sa ko ya fada wurin wa'azi shi bai taba yin aiki da shi ba amma sai wani ya riga shi ya je aikata to albarkar bismillah ita ce ta sa bayan ka samu ka yi da abun kai kuma abun ya maka amfani sannan kuma albarka ta biyar ita ce ka samu ka fara da ikhlasi ka samu ka fara ka samu ka ci gaba ka gama sannan kuma ka samu ya maka amfani shine ka samu Allah ya karba
akwai abun da zaka yi kuma ya maka amfani amma amfanin a nan duniya ne amma a wurin Allah ba zai maka amfanin komai ba to ka samu Allah ya karba har yayi maka amfani to wannan shine sirrin da yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi a duniyar nan sawa'un yana da alaka da addini ko yana da alaka da rayuwa to shi da bismillah yake farawa saboda ya gano wannan sirrin kuma shine sirrin cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fara na alheri sai da ya gama kuma duk abin da yayi niyya na mission din sa sai da Allah ya sa masa albarka a ciki saboda albarkar sunan Allah ya rike kuma wannan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koye shi ko ya bayar da shi wa mutanen gidansa kade ba namu ne duka al'ummarsa kowa ya ci gajiyar wannan albarka ta cikin sunan Allah dukkan abin da zamu aikata a rayuwa mu fara shi da kudirin sunan Allah a cikin zuci mu fara shi da ambaton sunan Allah a harshe sannan mu aikata shi da sunan Allah a gabobin mu wannan shine sirrin amfanin Fatiha a wurin mu ai su bismillah a wurin mu ba kawai mu rika karanta ta muna wuce ta kawai zaka hauke ke kace bismillah zaka ci abinci kace bismillah ka kudurta wannan a cikin zuciyarka cewa akwai fa wani wato sirrin albarka dake da baibaye da wannan suna wanda ake nema ka ci amfanin sa yi kokarin duk yadda zaka yi ka ci moriyar wannan albarkar kafin farawa yayin farawa sannan a cikin aikin sannan bayan ka kammala sannan kuma bayan ka je ka samu Allah da wannan aikin ka lura ayyukan da muke yi a rayuwa akwai ayyukan da idan dai ba don bismillah ba to ba sa da wani amfani gare mu daga an mutu ayyukan da duk dan adam yake yi wanda ake ce musu al'adat ayyukan da suka shafi rayuwa ci da sha tafiya bacci hutawa yin magana sa tufafi shiga gida fita zuwa kasuwa hawa abun hawa duk waɗannan abubuwa ne na al'ada wanda kuma da su muke rayuwa kuma muna yin su sama da yanda muke yin ibada ma saboda awoyin da kake sallah da awoyin da kake duk shiga shikan musulunci in ka tara su al'adat nan su suka cika rayuwarka wadancan dan kadan ne to yaya zaka yi wannan time din da kake ci a cikin 24 hours su yi maka amfani ya zama su ma sun shiga cikin scaling ka na mizani idan ka je wajen Allah shine dukkan su ka fara su da sunan Allah na fata an fahimta kana yin wannan to zai sa tafiyar ka idan da sunan Allah kake yi maganar ka idan da sunan Allah zaka yi baccinka idan da sunan Allah ballantana abubuwan da kai ne ma zaka amfana da su ba wai hutu bane a bukatar ka ce ta amfanin ka kai zaka ji dadin kai kadan ka su ma fara da sunan Allah sai kaga Allah ya sa albarkar abun sai ya zama an sa maka shi a cikin skelin ka inda ake sa sallah da azumi da tasbihi da hailala amma idan ba haka ba to asara za ta yi mana yawa ba albarkar sunan Allah ita za ta sa al'ada ta zama ibada bismillah tana da masaloli da yawa da malamai suke tattaunawa akan ta da yawa daga cikin su mun fada a cikin tafsir ba sai na maimaita ba kadan daga cikin su shine fa'idar da malamai suka bayar cewa bismillahir rahmanir rahim din nan kamar yadda ka ji ta maimaito a cikin alqur'ani sau 114 113 an raba ta a jikin kowace sura in banda suratu baraa to ta 114 ita ce wadda take cikin aya a cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai fara rubuta ta ba sai da aka saukar masa da wannan surar kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan abi daud cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yaktub bismillahir rahmanir rahim hatta nazalat suratul naml sannan kuma umarni da Allah madaukakin sarki ya fara a cikin alqur'ani shine lokacin da aka fara saukar da alqur'ani shine ayi karatu da bismillah iqra bismi rabbik sannan kuma sai mas'alar da malamai suka yi sabani dangane da bismillah zuwa maganganu guda biyar wadanda suka ce aya ce mai zaman kanta wasu suka ce aya ce a farkon suratul fatiha wadansu suka ce aya ce a farkon kowace sura wadansu kuma shine masabar malikiya suka ce ba aya bace ita a cikin alqur'ani ana karanta ta ne don neman albarka da ita ko a wajen karatun alqur'anin ko ba a wajen karatun alqur'ani ba don haka wanda ta zama aya ita ce kadai ta cikin suratul naml din nan amma sauran da ake bude sura da su ba aya bace amma zancen da yafi rinjaye shine cewa bismillahir rahmanir rahim ayatun mustaqillatun fil qur'an tuftahu biha jami'us suwar aya ce mai zaman kanta haka Allah ya saukar da ita kuma kowace sura idan Allah zai saukar sai ayi bismillah amma ba a kirga ta a matsayin ita ma aya din ce a ciki ba shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an saukar mun da wata sura mai aya 30 da yazo karantawa sai aka ji yayi bismillah kuma ya karanta tabarakal ladhi bi yadihil mulk sai aka kirga aga aya 30 in ka hada hadda bismillah kaga 31 kenan to tunda yace mai aya 30 sai aka gane ashe ita ba aya bace a surori sannan ya ce jiya an saukar mun da sura mai aya 3 da yazo karantarwa sai karanta inna a'tainakal kautsar kuma ita aya 3 ne da ita kaga inda bismillah ayat ta ce da sai ta zama aya 4 to shi yasa suka ce zancen da yafi rinjaye shine aya ce mai zaman kanta amma ana bude kowace sura ta alqur'ani da ita kuma ana bude ta ne wato da ijma'in malaman karatun alqur'ani a kowace sura wujuban in banda suratul tauba wala budda minha fifti da'ika suratan siwaha amma ita suratul tauba da kuma ita ce ba a mata bismillah sai dai idan ba aya farko zaka fara ba amma in zaka fara daga tsakiyarta ko zaka fara daga tsakiyar kowace sura nan kuma bismillah ta zama an baka zabi ko ka fara da bismillah ko kuma kar ka fara da bismillah duk da dai wannan a tariqa shatibiyya ne a tariqa tayyiba kawai zaka fara da bismillah ko ina ne in dai ba farkon suratul tauba ba ko da tsakiyar suratul tauba zaka karanta to dole wannan sai ka fara da bismillah Bismillah tana da hukunce da yawa na fiqihu wannan shi kuma ba za mu shige shi ba saboda yana cikin bayanan da muka yi a abin nan hadisin da ke magana akan bismillah a cikin sharhin al-muharrar fil hadith to ina ne ya kamata mu nemi albarkar bismillah annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiye shi zaka ga kowane abu nasa akwai bismillah a ciki to nayi kokarin ciro mana misalai daga cikin su guda 20 inda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi da bismillah yake farawa abu na farko shine karatun alqur'ani wannan kan afili yake saboda iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma hadisan da muka fada cewa idan zai karanta alqur'ani sai ya fara bismillah wuri na biyu shine a wajen rubutu kamar yadda muka ji takardar annabi Sulaiman zuwa sarauniyar Saba ay rubuce a cikin ta cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim doka haka ne ya zama sunna ta annabawa kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a fara rubutu a samu albarkar content din da albarkar result din shine ayi bismillah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasiƙar da zai rubuta wanda ba musulmi bane sai ya rubuta bismillah shi yasa wasiƙun da ya rinka rubutawa zuwa ƙasashe na kiran shugabannin su zuwa musulunci duk da cewa ba musulmi bane kaman wasiƙar sa zuwa Hiraqul Azim Rum da sauransu zaka ga yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila fulan daga muhammadu manzan allah zuwa wani to tunda ya fara da bismillah ya nuna cewa idan kai ma zaka rubuta to koda wanda zaka rubuta wa ba musulmi bane ka sa bismillah saboda kai kake neman albarkar shi kuma albarkar tana iya shafar sa ta inda Allah ya ga dama idan ma ba za ta shafe shi ba wannan aikin Allah ne kai dai naka kai ka nemi albarkar wannan shi yasa kaji hadisin da muka faɗa na Abu Sa'id ya karanta alqur'ani yayin ruqiya da ita ga wanda ba musulmi ba wanda shi yasa malamai suka ce idan aka kawo wanda ba musulmi ba kuma yana da ciwo kaga zaka masa magani ya halatta ka karanta masa qur'ani ya halatta ai masa ruqiya kamar yadda wannan ya karanta alqur'ani ma wanda ba musulmi ba saboda kai bukatar ka ita ce amfanin ya same shi koda ba musulmi bane kuma wannan amfanin yana iya samun sa to amma inda mas'alar take ita ce kar ka je ka debo ta kace ni na fada ka zo zana waye sai ka sa bismillah ko ka zo rubuta jarabawar ka a jami'a kawai sai ka danna bismillah wannan in ka je ka samu matsala da examinan ka wannan ba ni na ga maka ba sai ya zama da hikima ka san a ina ne inda zaka rubuta kuma kai kake da sulta da kuma inda zaka rubuta wanda kai ma kana nema ne a baka to in ka san da cewa zai ja maka zai ja maka matsala to bismillah ba za ta jawo rigima ba ballan tana ta jawo wani matsala ita bismillah albarka take jawowa duk wanda ya san in yayi bismillah a wani wuri bismillah za ta ja masa matsala to ba a saukar da bismillah don ta kawo matsala wani ba ina fata an fahimta saboda wani yana iya yaudarar kansa an ce wai wani alagafar ta mallam wai da aka zo yin jarabawa ya kasa tuna komi kawai sai ya yi bismillah sai ya tura paper shine wai da aka je shi examiner da ya zo ya gani sai ya sa question mark guda biyu shi bai gane wannan ba da aka wa moderator ya ga guda ya ga haka guda biyu sai ya dauka 77 ne kaga ya zama 77 kaga ya ci A kenan sai aka yi recording akan A saboda albarkar bismillah ni ba zan faɗi wannan ba yawa don ko a paper ta ne nayi tambaya ka turo mun bismillah zalla zamu gamu da kai wuri na uku shine idan mutum zai yi ibada ai kun san in ka tashi yin ibada zaka yi tsarki zaka yi alola wajen yin tsarki ana shiga ban daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban daki zai shiga fa kaga wurin kazanta ne amma da sunan Allah ake shiga haka ya tabbata a cikin hadisin Anas cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-khala'a qala bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wuri na biyar shine in ka fito in ka zo zakai alola shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya koyar ana yin bismillah kuma shi ma yana yi kamar da hadisin Abu Huraira wanda Albani ya inganta shi a cikin Al-Jami'u Saghir yace la wudu liman lam yadhkur isma Allah alayhi duk wanda ya alola ba sunan Allah to alolarsa ba tai ba wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke gani bismillah tana cikin farillan alola to amma wasu kuma suna ganin ma'anar la wudu'a kamil babu alola cikakke tunda ba a fara sunan ba a fara da sunan Allah ba amma kuma nafiyul kamal ne ba nafiyul siha ba wuri na shidda shine idan mutum ya zo cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa Umar ibnu Abi Salama yace samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ya kai yaro in ka zo cin abinci ka ce bismillah kuma ka ci gabanka kuma ka ci da hannun damanka wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma ingantaccen hadisi na nana Aisha idan ka zo cin abinci ka ce bismillah kafin loman farko yace idan ka manta sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi idan baka yi a loman farko ba to in ka je na gaba sawa'un na biyu ko na 19 sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi wuri na bakwai shine in ka gama ka zo zaka shiga masallaci manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Humaid wanda yake cikin Sahihu Muslim ya ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shiga masallaci ya kance bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik wuri na takwas shine idan ka zo fita daga masallacin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik wuri na tara shine idan mutum ya zo shiga gida hadisin abu malik al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance bismillah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna sannan idan an zo fita daga gida shi ma da sunan Allah wannan shine wuri na 10 hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo fita daga gida ya kance bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wuri na 11 shine idan mutum zai sa tufafi ko zai cire tufafi hadisin Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance bismillah alladhi la ilaha illa huwa wuri na 12 shine idan mutum zai hau abun hawa hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi wanda yake cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai hau abun hawa yakan ce bismillah walhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to kafin ka karanta wannan addu'ar sai ka ce bismillah walhamdulillah kafin ka ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wuri na 13 shine idan kana tafiya da abun hawan sai abun hawan ya baci idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan doki ko akan raƙumi sai ya zama yana so yayi tutsu ko ya gaji ko yana so yayi gardama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ce bismillah an fahimta ya rinka ce bismillah kamar yadda Allah ya koya wa Annabi Nuhu ya rinka cewa bismillah majriha wa mursaha kaga a wajen tafiya ne da kwana da kuma in ana so ta ƙara gudu to kai ma in kana tafiya da abun hawa sai ka ji abun yana dan maka haka ka kira sunan Allah anan na so in ga muku wata latifa mutane da yawa sukan kasa samun cin gara basar wata addu'a idan aka bada ita wanda lakaninta na gaske ne ko daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabata musu ba ina sake jaddada wannan na sha gaya mu mutane abubuwan da suke hana kai kuma bai yi ba abubuwa guda uku ne abu na farko shine rashin yaqini kuma shine yake damun mutane da yawa ina rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa rashin yaqini shine yake hana mutane da yawa cin gajiyar addu'a wato ana so idan za ka roki Allah wani abu kai a zuciyarka cewa da gaske fa Allah zai yi kuma sai yayi amma idan kai barin gwada to Allah ba a gwada shi ina fata kuna fahimta akwai ni dan abinda akai ta yadawa wanda kwanakin baya na fada a Niger na abinda Ibnul Qayyim ya fada akan mace idan tana nakuda a rubuta mata akan ganye ko farkon suratu al-inshiqaq idza sama'un shaqqat ko kuma karshen suratul hashr a bata za ta haihu duk yanda aikowar ta yi gardama to jarraba wannan tare da yaqini shine zai sa mutum ya samu nasara amma ba wai barin gwada ga shin yana yi ko baya yi ba zai yi ba shine wata likita ta kira ni shekaran jiyan nan tace wallahi malam ita gynecologist ce so ranar ita bata duty sai aka ce ga wata nan abu ya rikice ta kasa haihuwa kuma ana shirye-shiryen kai ta CS kuma in har yan uwa kuma ba su da kuɗin da za su yi daukar nauyin ICS saboda haka an yi inducing ɗinta an yi duk abin da za a yi ta kasa haihuwa
aka ce za a yi CS suka ce wallahi su ba su da kuɗi to kafin kai shirye shirye kai zaka dauki nauyi kai likita shine sai ta ce to ga wani abu mai sauki ku gwada mana ai naji wanda ya ce kaza su ba su da daman ma da za su iya rubuta tace ku karanta mata karshen suratul hashr aya 3 nan shine ta kira ne tace wallahi malam abun mamaki yanzu na gaya musu kuma yanzu aka gaya mu wai ta haifu ana karantawa aka bata tasha da kyar mata dan kurba tunda tana cikin farman halin nakuda kawai sai yaro ya fito abin sa ya ji sunan Allah sai haka abu na farko da yake hana da a wurin mutane da yawa su ci gajiyar irin wannan abun da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin yaqini abu na biyu shine kaje ka baro wani abun da kuna da matsala da ubangiji to in kuna da matsala da shi taya zai karbi addu'ar ka innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kai ya ce kai kaza ka ki kai kuma yau kazo ka ce kai a baka ya zai baka kuna fahimta musamman kuma ya zama kana da matsala da shi akan cikin ka ya cika da haram ka sa haram kana zaune a gidan haram kana cikin motar haram yanzu ma kana so ka rubuta haram kuma kana addu'a wai Allah ya saka samu ai wanda duk zai maka wannan wauta ne Allah kuma yana da wauta ne ba yadda za a yi ya ce baya son kaza kai kuma yanzu ma kana son wani abun da baya so ne kuma kai taro kunsa shi kuma ya baka ai ba zai yi haka ba sai dai kawai in istidraji sannan abu na uku shine idan kaga ka roki duk sun cika to akwai ta kaddarar da tafi karfin wannan to shi kuma nan Allah madaukakin sarki addu'a tana sa ya canza kaddara amma sai ya ga dama yanzu Allah gafarta malam sai ka zo ka ce in yi maka addu'a ka warke kai kuma Allah ya kaddara wannan ciwon shine na ajali akwai addu'an da zan maka ka warke ne ai babu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cutarsa ta ajali nana Aisha ta ce yayi ta karanta kul huwallahu qul uzanna shi ya karanta da yazo ba zai iya ba sai ita ta karanta masa shafa masa ya hana shi barin duniya ya sa ya warke gaba daya ba zai warke ba amma akwai albarkar shi kuma nan sai a samu ladar karantawa don haka akwai ciwon da kaddara ta sa wannan ciwon ba za a warke ba to waɗannan abubuwa guda uku su ne kade za su iya sawa idan an karanta ba za a karba ba amma shi wannan na karshen shi ba a karba bane fa akwai abun da za a maka ne wanda yafi karfin lafiya sai a jira ka sai ka ji lahira ka je ka karba ina fata an gane shi yasa matan nan da ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciwon farfadiya a roƙa mata Allah ta warke sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko dai ki bari a baki aljanna ashe kaddara Allah ta rubuta wannan matar ba mai warkewa ba ce wannan ciwon shine ajalinta sai ta fahimci haka sai ta ce eh a bar mata a bata aljanna amma a roƙa mata Allah kada ta rika tsiraici amma ciwon ya ci gaba shi kuma haka aka yi ta ci gaba da ciwon ta har zuwa ƙarshen rayuwarta kuma tana da aljannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da warkewa da aljanna wanne yafi maka saboda karka yi bakin ciki wai ka roƙa ba a baka ba a'a an baka amma ta inda kai kuma yafi maka ina fata ana fahimta to wuri na gaba inda ake yin bismillah shine kamar yadda nace idan abun hawa yana maka ba daidai ba kai ta karanta bismillah amma idan nace muku abun da zai sa abun ya aiki indai ba akwai kaddara ko kuma indai ba akwai kaddara ba da tafi karfin wannan kuma ba akwai wani abu na mani wanda Allah ya hana ba to shine kawai idan baka yi da yaqini ba sannan wuri na gaba shine idan zaka yi bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bacci kamar yadda hadisin Huzaifa yana cewa bismikallahumma kaga wannan ai bismillahi bismikallahumma amutu wa ahya zuwa karshe wuri na 15 shine idan mutum zai kusanci iyali nan kan nasan kowa ma ya iya bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana har gauraye ma kai ma nasan ka iya wannan addu'a wuri na 17 ai wuri na 16 shine a cikin azkaru sabahi wal masa saboda mutum ya zama ya wayi gari da sunan Allah ya wuni kuma da sunan Allah shine wannan addu'ar ta bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim duk wani abin da ka san zai iya cutar da dan adam idan dai mutum ya karanta wannan sau uku ba zai cutar da shi ba inji manzon Allah صلى الله عليه وسلم يفرأسوا أكو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء نا فارا ود سونان الله كو إنا جنجنا الأمرين أغا سونان الله كو إنا بعد لامن رأيوا تادا غنغن جكينا أغا سونان الله wanda in dai akwai sunan Allah ba abun da yake cutar kuma Allah shine mai ji kuma shine masani ya ji abin da nace kuma ya san bukatuna to wannan in ka fada sau uku ba abin da zai cutar da kai a wunin in ka fada saboda da yamma ba abin da zai cutar da kai har gari ya waye yaqini shi zai jawo wannan ya maka aiki wuri na 17 shine idan zaka yi wa kanka ruqiya idan kana da ciwo da zaka karanta wa kanka wani abu don ka nemi magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan koya wa mutane idan mutum bai da lafiya ya dora hannunsa inda yake masa ciwo sannan ya ce bismillahi sau uku sannan ya ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhib sau bakwai wuri na 18 shine idan zaka yi ruqiya wa wani wannan idan zaka yi wa kanka ne idan zaka yi wa wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya cuta inji Abu Sa'id al-Khudri cutar sihiri da aka yi masa kamar da yake cikin sahihu Muslim mala'ika Jibrilu ne ya zo yi masa ruqiya da ya zo sai ya ce bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli shay'in yu'dhika wa min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allahu yashfika to sai da ya fara da bismillahi arqika don haka kai ma idan ka zo zaka yi wa wani ruqiya ko ka masa tofi ka fara da bismillahi musamman kuma in zaka yi wannan addu'ar bismillahi arqik sanan ya tabbata cikin hadisin nana Aisha yana cikin sahihul Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi kansa ko in an ka masa mutum marar lafiya yana da wani wuri da yake masa ciwo musamman ciwo ba irin na zazzabi ba ciwo irin na radadi kamar a ce karaya ko ciwon ido ciwo dai na zafi na radadin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sai ka wato da siyawu a harshe a wannan ya tsattaka ta dama a ya tsattaka ta wanda ake ce mata manuniya sai ka sa yawu ka dangwala sai ka dora a ƙasa kuna fahimta idan ka daga ƙasar sai ka dora a wurin da yake ciwon sai ka ce bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina ana yin haka mutun zai warke in Allah ya yarda wannan idan aka kawo mutun bai da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa haka ina fata an fahimta kar ku manta da wannan hadisi ne yana cikin Bukhari idan aka dora aka daniyahu sai a dora a ƙasa sai a daga da ƙasar sai a dora a wurin da yake ciwon sai a faɗi wannan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina sanan wuri da 19 na kusa da karshe shine idan za a yi yanka fa kulu mimma zukirasmullahi alaihi sanan wuri na karshe shine idan mutum ya mutu za a sa shi a cikin kabari kaga bismillah ta fito da kai ran da za a haife ka kuma bismillah za ta maka rakiya har cikin kabarin ka hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wada'tum mautakum fi quburikum idan za ku sanya mamaci a cikin kabari to ku ce bismillahi wa ala millati muhammad bismillahi wa ala millati rasulillah a fada da sunan Allah a ce bismillahi da sunan Allah zamu ajiye shi kuma zamu ajiye shi akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ɗan waɗannan fa'idoji Allah ubangiji ya amfanar da mu da su Allah ya bamu albarkar bismillah Allah ubangiji kuma ya sa ta amfane mu duniya da lahira a cikin addini da harkokin rayuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya baraka wa ala ya sa ta alhamdulillah